wanda ke gaba da su musidatin suna masu hawa tuddai ala aktafi hal aslu dhima'u akan ainihin wato kafadin su al aslu adhima'u wato suna dauke da al asl shine ar rimah din adhima'u wadda take da kishirwan suka تظل جيادنا متمطرات منفصلة وأنن تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرض أن نعتمرنا يتي يا كم تانا مكة كده كوكوتش كبام وجه متهمي أمرا ملاهي له وأنن بيت يارونا تشوا يانا مجانا نه أكن هديبيا كم يد مكة جاوا أن تندر سن أو كي سابني تكان معلمشون وأنن واقع يايت اللوك تشم هديبيا كو يايت اللوك تشم فتح مكة magana wadda ta wajjaha wannan shine a ce yayi wasu bangaren baitin lokacin Hudaybiya lokacin fatu Makka kuma sai ya ƙara mawaka suna yin haka musamman shi Hassan ibn Thabit an dora labari cikin labarin sa cewa yana da waƙoƙi da yake ci musu alhauliyat waka ce wanda zai shekara yana rubuta ta yana gyara ta kafin shekara sai ya gama rubutun ya ba wasu sun duba mishi sannan sai an zo ukaza karshen shekara ya fito da ita. To da haka babu mamaki dan yayi wakan nan lokacin Hudaybiya sannan ya ƙara wasu baitoci a lokacin mene a lokacin ainin fatu Makka. Yace fa in ma turidu an na'tamarna wa kana al-fathu wan kashafa al-ghita'u. Yace ko dai ku kauce ku ba mu waje mu yi umaran mu wa kana al-fathu hal kashashi ma dan na saman nan kawai. Asa shi kuma a abin nan silence ba. وكان الفتح وانكشف الغطاء والا فاصبروا لجلاد يوم والا ان بذاكوا ايا با فاصبروا تو كو يي حقوري لجلاد يوم غ جلاد شيني واتو غغرميا كو غبزاوا دا زاي ا وترانا ودا يعز الله فيه من يشاء ا wannan rana wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai ainihin wato daukaka wanda yaso zai daukaka su mu'minai akan kafirai wa jibrilun rasulullahi fina wa ruhul quds laysa lahu kifau yace kuma ga jibrilu shine ruhullahi a tsakankaninmu shine rasulullahi dan sako ne na Allah jibril ya cikin yan sako cikin mala'iku dama Allah yace Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas yana zaban yan sako a cikin mala'iku haka nan ya zaban wasu a cikin mutane wa ruhul qudsi shi malaika jibril wanda shine ruhu mai tsarki laysa lahu kifau bai da tsara bai da kini wa qala allah qad arsaltu abdan yaqulu alhaqa inna fa'al bala'u allah yace na aiko muku wannan bawa nawa a matsayin manzo yaqulu alhaqa wanda yake fadan gaskiya inna fa'al bala'u in anan tana daukar ma'anan la sai da malla na fa albala'u albala'u anan bi ma'ana jaye da kuke yi da fitina da kuke ja ba za ta muku wani amfani ba yace shahidtu bihi faqumu saddiqu fa qultum la naqumu wa la nasha'u yace shahidtu bihi ni Hassanu na shaida cewa wannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne faqumu kuma ina horonku ku tashi saddiquhu ku gazgata shi faqultum amma kuka ki gazgatawa sai kuna cewa la naqumu ba za mu je ba wala nasha'u kuma ba mu ga daman gazgatawa ba wa qala allahu qad sayyartu jundan humul ansaru urdatuha liqa'u sai Allah yace to ni kuma na tanajin wasu sojoji wanda sune al ansar mutanen madina urdatuha al-liqa'u za a gane sojojin nan idan an gamu da su za a gane wadanne iri ne su yace lana fi kulli yawmin min ma'addin sibabun aw qitalun aw hija'u yace mu ansaru a kowace rana muna da abinda muka yi tanadi dan maganin ku ya ku kafaran Makka sibabun ko dai mu zazzage ku aw qitalun ko mu yaki da ku aw hija'un ko mu yi waka mai muku zambo ba za mu taɓa barin ku ku huta ba fa nuhkimu bil qawafi man hajana wa nadribu hina takhtalitu ad-dima'u yace fa nadribu fa nuhkimu bil qawafi za mu yi amfani da kafiya ma'ana dangon waka ko amsa aman waka muyi maganin wanda yayi mana zambo wa nadribu hina takhtalitu ad-dima'u idan kuma aka gamu jiki da jiki anan kuma sai mi maganin ku a yaki ala ablik aba sufiyana anni mughalghalatan faqad bariha al-khafa'u yace ku saurara ku isan mini da sako zuwa ga abu sufiyana mughalghalatan ay risalatan faqad bariha al-khafa'u yace abin da yake boye ya fito fili me ya fito fili shine cewa kai rago ne lokacin da abu sufiyana ya gudu kenan a ainihin yakin badar yace ala ablik aba sufiyana anni mughalghalatan faqad bariha al-khafa'u Abu Sufyan ibn al-Harith shi ake ainihin magana akan shi aka mishi wannan hijai domin ya kasance a jahiliya yana kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da musulunci yazo sai ya kyamaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya dosa zamban sa sannan sai ya musulunta lokacin fatu makka ya je Hunain wal al-mughalghala kamar yadda muka faɗa shine ar-risala yace bi anna suyufana tarakatka abdan wa abdu ad-dari sadatu hal ima'u gaya mishi cewa takubban musun barka ka zama bawa kuma bawa na gida wanda mata ne ma suke jagoran sa su suke bashi umarni su suke kula da shi hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi dhakal jazaa'u yace ka zambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a waka ni kuma na amsa mishi na grama mishi wa inda allahi fi dhakal jazaa'u kuma wannan aikin da nayi ina fatan samun lada ne a wurin allah atahjuhu ولست له بكفء فشركما لخيركما البلاء لخيركما الفداء يتي يا ذاكي كزنبتي من زال الله صلى الله عليه وسلم باين كي باس آرين شبني فشركما لخيركما الفداء شرن كوكايدشي دا الهيرن كوبا نيبني توانا مغانا دا يفتا أنا السحيلي أتكين شرحين شنا سيرا دا يدو يكي تشيوا zahirin wannan zance zance ne mara kyau a ce sharrun ku kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah bai da sharri kwata kwata to da haka zahirin shi ba zance ne mai kyau ba da kamata yayi ya ce sharrin ka da alherin sa ba daya bane to amma lafazin waka yazo a haka sai dai sibawaihi shi yana cewa ana iya fadan haka a larabci kamar yadda zaka ce marartu bi rajulin sharran minka na ga wani mutumin da ya fika sharri a zahiri kaman kai da shi kun yi tarayya a cikin sharri amma kuma ya da fifiko a wannan janibi amma larabawa suna fadan haka shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba fadan haka ba da nufin tarayya a sharri ba kamar ina da yace sharru sufufir rijali akhiruha mafi sharri a cikin sahun mazaje shine na ƙarshe wanda ke kusa da mata su kaga wannan bai nufin wannan sahun da sharrin sa da sahu na farko akwai tarayya sahu na farko bai da wannan sharrin kwata kwata amma sai aka kwatanta aka ce wancan shine mafi sharri kasancewa shi mafi sharri bai nufin sauran suna da sharri amma shi ya dara su ko mun gane daka laraba sukan fada ka sai dai saboda janibin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama to kamata yayi a ce ya fadi magana da ba sai an buƙaci zuwa ga wannan tawilin ba domin ba kowa ya san wannan tawilin ba da mutun ya ji wannan sai kai wannan zance ne mara kyau musamman an fada da Hausa ko an fada da Larabcin ba dole ka ankara ba idan aka ce fa sharrukum li khairukum al fida sharrunku ku biyu ba daidai yake da alherinku ba sharrunku da alherinku ya da bambanci in an fada da Hausa sai ka ji wani iri haka yar babu dadi yace hajauta mubarakan atahjuhu walasta lahu bikuf'in fasharrukum li khairukum alfida'u hajauta mubarakan barran hanifan ka zambanci wannan annabi mai albarka barran wanda yake mai biyayya Allah hanifan wanda yake bin addini tsayayye aminallahi wanda yake amintacce a wurin Allah shi matuhul wafa'u wanda halinsa da aka sani shine cika alƙawari أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء الهمزة أن الهمزة جت استفهام الإنكاري شو أمن يهجو رسول الله منكم وأي أتكم كي إسا يا أين هنزم بتشمن زال الله صلى الله عليه وسلم ويمدحه وينصره سواء كم كوجت شو ويد كود كوكي زم بتشسا da mu da muke taimaka mishi muke yaban shi ku dauka mu iri daya ne fa inni fa inna abi wa walidahu wa irdi la irdi muhammadin minkum wiqa'u yace lalle mahaifina da iyana da mutunci na dukkanin su na bayar da su su zama kariya ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wiqa'u kariya ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lisani sarimul la aiba fi wa bahri la tukaddiruhu dilau ma'anan wannan lisani kasarimin tashbihun ne balik harshe na kaman takobi ne kansa kalime kaifi la aiba fihi wanda bai da dakushashan kaifi wa bahri kuma kogina wato inda nake nutso na daibo maganganu la tukaddiruhu dilau kogine mai yawan ruwa wanda diba da guga baya burkita ruwan ruwan rijiya shine an diba da guga in ya kusa karewa sai ya burkice yayi gare gare ya zama bai da tsafta ko amma ruwan teku duk diban da za a yi dan an diba da tanki ma idan an ga dama bai sa ya canza shine ma'ana la tukaddiruhu addila guguna za a ce kenan ko mai jami'in guga to ba sa lalata ruwan baka ji wannan waka ta ainihin wato Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu sai mala yace faslun wa fil isharati ila ma fil ghazwati min al fiqh wal lataif yanda ya gama bayani akan wannan yaki na fatu makka ya rage zai kawo mana wasu daga cikin fiqhu da ya fitar a ciki da ababan lura na ainihin fiqhu a cikin wannan gaba yace fil kana sulhul hudaybiya muqaddimatan wa tawti'atan بين يدي هذا الفتح العظيم سلهم هديبيا da akai wanda mun ji shi a baya wanda musulmai sun yi mamaki sun shiga cikin damuwa irin bunud irin points da aka fada a wannan sulhu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba duk da a zahiri suna ganin kamar abin bai yi ba sai Allah ya maida shi ya zama alkhairi gare su ga dukkanin musulunci shine mallan yace wannan fathu amin wannan sulhu ya kasance shimfida ce da gabatarwa gaba ga wannan fathu mai girma aminan nasu bihi da akai sulhu da biya sai mutane suka shiga cikin aminci tunda an ce ba za a sake yaki ba nan da shekara 10 kuma a bar kowa yayi addinin da ya ga dama abinda ba a yadda ba dai shine wani ya bar makka ya koma madina yace to sai mutane suka shiga cikin aminci wa kallama ba'dhum ba'dha mutane suka fara magana da junansu akwai wanda sun fahimci addini akwai wanda suna so su fahimta wanda suka fahimta suka samu damar su gaya ma wanda bai fahimta ba da kuma ba ka da damar a jika fada sannan yace wa nazarahu fil islami har ma aka dinga tattaunawa ana munazara in ka da tambaya akan musulunci a garin makka sai ka je gidan wani wanda ya musulunta yana cikin mustadafina ya kasa yin kaura da kuma bai isa ma yace shi musulmi bane yanzu ko yana da yancin ya bayyana shi musulmi ne kuma a san shi akan musulunci sai a zo a tambaye shi sai ya bada amsa yace wa tamakkana man iktafa min almuslimina bi makkata min izhari dini wanda da suke a boye a makka suka samu daman bayyana addinin su yace wa da'awati ilayhi suna kira zuwa gare shi wal munazarati alayhi sa ta tana akan musulunci wa dakhala bi sababihi basharun kathirun fil islam sakamakon haka mutane da yawa a makka suka shiga musulunci wali hadha sammahu allah fathan fi qawli don haka ne allah ya kirayi sulhu hudaybiya da cewa fathu ne da allah ya fada cewa inna fatahna laka fathan mubina wannan aya ta sauka nazalat fi sha'anil hudaybiya ta sauka ne a sha'anin hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar hudaybiya yana hanya komawa madina Allah ya mishi wahayin waɗannan ayoyi fa qala Umar mun iya tunawa Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana daga cikin waɗanda suke ganin cewa abinda akai a Hudaybiya su ba da shawara su akai sai da sayyidina Abubakar ya dinga mai tanki ya cewa kaga wannan mutumin shi Allah ya aiko shi ya san abinda Allah yake nufi duk abinda ya hukunta haka Allah yake so ba ruwanka ka bar wannan zancan shi da kanshi sayyidina Umar mun karanta a baya cewa yayi shekara da shekaru yana cewa kai wato nema makin irin tsaurin idan da nayo Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar aka ce sai da ya yanta bayi kamar guda 7 a matsayin kafara yake yi ga wannan abin da ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin sirarsa yace kawai in ya tuno sai je sai bawa sai ya enta yana ganin wannan ba karamin zunubi bane kuma gaskiya ne yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama katsalandan din da bai kamata a ce yayi ba to in ya zan Umar yana daga cikin ulil ahlami wan nuha masu hankali da hangen nesa a cikin musulmai sai ya kasa gane wannan to yana kuma ga wadanda ba shi ba dan haka hayaniya akai ta yi a wajen akai ta kai kawo dan dai sahabbai kawai a ƙarshen al'amari mutane ne masu da'a da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma farko wannan hamasa da tunanin cewa ba za su bari a wulakanta musulunci ba ba za su bar kafiran nan ai wani abu ba akwai wanda ma suke ganin daga wurin kawai annabi ya bada umarni a shiga makka ai kace kace da ita kawai yace a Allah na bai bani umarni ba Allah na bai yadda in shiga ba to wannan bayan an kama hanya kuma sai aka saukar da aya aka ce inna fatahna laka fataha mubina sun dawo suna takeici suna jin cewa sun fuskanci wulakanci sai kuma Allah yace babu shakka mun maka budi budi mabayyani sai Umar yace ya rasulullah aw fathun huwa ya manzo Allah yanzu wannan abin da aka yi Hudaybiya shi ake ce mafatu qala na'am yace annabi yace kware kuwa shikenan sai Umar ya yadda hadisi ne ingantacce al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi kyakkyawa wa aada subhanahu wa ta'ala dhikra kauni fatan fa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya kara maimaitawa can karshen sura cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya gazgarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarkin sa da gaskiya cewa zai shiga makka zai ci ta da nasara ila qawlihi fa alim ma lam ta'lam fa ja'ala min duni dhalika fathan qariba wancan ar-ru'ya shine fathu makka amma Allah ya fi ku sanin abinda ku ba ku sani ba sai ya sanya wani fathu nan kusa domin inda an shiga makka a lokacin to za a yi distorting tarihin musulunci na daya kenan cewa musulmai da suke ta cewa makka gari ne mai alfarma sun kawo mishi farmaki sun zo da sura ta yaudara sun taho da kayan umara amma sun shiga sun kai farmaki kaga abin da za a faɗa kenan sanan nabi kuma kamar da Allah ya faɗa walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'u ba tusibakum minhum ma'aratun bighayri ilm za a je a kashe musulmai maza da mata ba a sani ba sannan kuma ba mamaki ba za a samu nasara ba me yasa ba za a samu nasara ba saboda Allah bai yadda a yakin ba in suka gaban kan suka je suka yi Allah zai bar su ne kawai su da kafiran makka wanda ke da karfi ya ci nasara so da haka malamai suka ce babu shakka Allah subhanahu wataala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba lokacin za a yi yakin ba amma su sahabbai ba su sani ba to tunda ba su sani ba shine suka yi ta tambaya har suka ce ba ka ce kai mafarki ba yace musu na ce muku a wannan shekara ai ban ce muku bana ba wa za sha'anu subhanahu an yuqaddima bayna dayil umuril azimati muqaddimatin takunu kal madkhali ilaiha wannan wato muqaddima da Allah yayi mafatu makka ta hanyar kawo sulhu Hudaybiya yana daga cikin sunna Allah game da bayinsa game da halittunsa game da gudanar da al'amuransa shine mene Allah yakan kawo muqaddima wani abu ya zama gabatarwa gaba ga wani muhimmin al'amari da zai faru ko ta muhimmiyar doka da za a gabatar takunu kal madkhali ilaiha dan ta zama kamar mashiga wal munabbihati alaiha dan ta fadakar akai kama qaddama bayna dai qissatil masihi wa khalqihi min ghairi abin qissata zakariya kamar da Allah subhanahu wataala da yazo zai bada labarin kissan haifan annabi Isa ba tare da uba ba dai wata kissa ce mai ban mamaki wani abu ne daga cikin khawarik ya saba wa al'ada ya saba wa nature to da Allah zai ba mu labarin abin da ya faru sai da aka kawo wani labari mai kama da shi dan a kwatanta maka ga garantar suratul maryam da Allah yace kaf ha ya ain sad me yakon a fara cewa a fara labarin ita maryamu din me labarin maryamu shine wadhkur fil kitabi maryama ko kaga shine farkon labarin ta amma sai da aka fara labarin zikru rahmatika abduhu zakariya idnada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira kaza 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 hazwa kan wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya wajan ayoyi 15 tukuna duk wannan muqaddima ne sai aka bada wani labari mai kama da shi cewa ga wani bawan Allah cikin annabawa wanda ya tsufa da shi da matar shi sa ta fatan samun da basu samu ba Allah subhanahu wataala cikin hikimar sa ya ba su da din bayan tsufa kaga an bada labarin cewa ashe Allah yana iya baiwa mace wadda ta kai abinda ake cewa menopause ta daina al'ada ma Allah na iya bata da in ya ga dama dan sai ta tambaya ma ko cewa ya za a yi ya zan yi haihu wa kana timraati aqiran wato ba ma menopause ba matar ma bakarariya ce ta yi bata ma yin al'ada ta yau da kullun aka bada labari aka fara da zikru rahmati rabbika abdahu zakariya duk sanda na karanta wannan wurin sai na tana da wani malamin mu a secondary Allah ya saka mai da alheri ko da yake ya ma rasu Allah ya gafarta mushi malamin mu na nahau da ya taba ba mu asami akan wannan wannan ayoyin cewa sai mun yi li'irabin su ina jin muna NJ istri a makaranta muka kasa li'irabin aya zikru rahmati rabbika abdahu zakariya mata kama mun iya nahau wadi kawai yazo yace ayi li'irabin ayan ya kake ganin li'irabin zai kasance ne zikru rahmati rabbika abdahu zakariya ya li'irabin yake ne ina sura sabi malam malam yusufa ya kake gani to ni ma na baku assignment eh arma ya yake ne zikru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan zikru zai zama mubtada ne kenan khabari khabari ne mubtada mahzubun taqdiru hadha zikru rahmati rabbika hadha zikru rahmati rabbika abdahu to sai zama maf'ul bihi ne na masdar shi sai aka mishi nasba shi kuma wancan abin nan ne atafu bayan ne abdahu zakariya atafu bayan ne akan abdahu shi sa abdahu din dan dama wurin sarkakken shi ne me yawa abdahu nasaba me yawa abdahu nasaba duk zaka iya gane cewa wancan khabari ne na mubtada mazufi duk wannan takdirat din kowa ya iya su amma aka ce mansubi zaka fara tunanin ina fi'ili ko ina kana ko wani makamantan su ko inna to duk babu su to abin da ya mai nasaba shine lafazin zikru a matsayin shi na masdari ya amalu amala fi'ilihi to aka ba mu wannan assignment din kun sati guda ba mu gane shi ba ka san qur'ani ba irin nahawun wasa din nan bane da mutane suka iya Allah da shi kyauta duk sanda na karanta wurin nan sai na tuna malamin nan fiye da shekara an fi shekara 25 fa yanzu na gani Allah ya gafarta mai to almuhimu wannan muqaddima ce Allah subhanahu wataala ya kawo kafin ayi labarin ita Maryamu din cewa wadhkur fil kitabi maryama idan tabadat min aliha makanan sharqiya kaza 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 tayi kaza tayi kaza tayi kaza dan labari ne mai ban mamaki ba a taba jin irin sa ba to sai Allah ya kawo muqaddimar sa kafin ainihin a fade shi wa khalqil waladi lahu ma akawnihi kabiran la yulidu li mithlihi da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ma annabi zakariya da wato ya haya kenan ko a lokacin da annabi zakariya ya riga ya zama tsoho ni wa hanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bi du'aika rabbi shaqiya kaga kanshi ya fada wa hanal azmu minni binnan kasusuwa na sanye rauni kaina ya cika da furfura sannan matata wa kana timraati aqiran to kaga irin waɗannan ba a saran a gansu sun haihu amma sai Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa ya sa su haihu wa kama qaddama bayna yaday naskhil qiblati قصه البيت وبنائه وتعظيمه انك كما سوره البقره ده الله يذو زي مغانا اكن تشنز القبله زي مغانا اكن تشنز القبله سي ده اكاي مقدمه دوغوا كافن اكاي كان الامر سبودا وانا ابو ني مهمي كما وانا ابو ني وند كووا نا جيرنش كووا نا سو يغا مي ذا افدا شينا يتي نسك القبلتي قصه البيت لبارين ɗakin Ka'aba din wa bina'ihi da gina shi wa ta'zimihi da girmama shi wa tanwihi bihi da ambatan darajar sa wa zikri banihi da ambatan suwaye suka gina shi wa irfa ibrahimul qawaida min albayti wa ta'zimihi da girmama shi wa madhi da yaban ɗakin Allah wa waqa'a qabla zalika kullihi bi zikri an-nasakh sannan kuma akai magana akan shi kanshi nasku din manan sakh min ayatin aw nunsiha in ka koma tun daga kan fadan Allah wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nas daga nan ne kisa ta fara to sai ka karanta wajen ayoyi wajen tun daga kamar aya ta 120 ko gaba kadan a cikin Bakara har zuwa aya ta kamar 142 duka wannan labarin nan sannan aka zo magana akan qadnara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha wannan shine asalin inda hukuncin yazo amma sai da aka gabatarwa cewa ai dakin na da falala ai ga wanda suka gina shi ga kaza dan a san cewa dakin na Allah ne kuma Allah ya fi kowa sanin girman sa kuma Allah yana da yancin yi duk abin da ya ga dama gaba da dakin to ne a cikin tsarin da Allah yake bi wajen abin nan wa hikmatul muqtadiya lahu da hikimar da ke sa Allah ya goge wani karatu ya canza wani wa qudratihi shamilalahu da karfin ikon Allah akan haka wa hakaza ma qaddama baina yaday mab'ath rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakanan kuma ka kalli kissar aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wani al'amari ne mai girma al'amari ne da ba a taba ganin abu mai girma irin shi ba a duniya shi kanshi aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yazo na farko ala fatratin minar rusul an rasa annabawa kusan shekara 600 ne tsakanin shi da annabi Isa sannan yazo a lokacin a cikin wasu al'umma wanda ma atahum min nadhirin min qablika ba a saba ganin annabawa a cikin wannan al'umma ba wani bakon abu ne sannan yazo shi ba wanda ake expecting ba yahudawa suna nan suna bil mirsadi suna jiran annabi daga cikin su sannan su ma waɗanda suke sun karanta labarin attaura da injila da sauransu suna sa ran wani annabi zai zo amma tsammanin su da yadda suke surantawa to wani ne wani wane ne daban ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai zama ba yi da uwa bai da uba yana ana rike shi ne a gidan baffansa sun fi tsammanin wani rajulun minal qaryataini azim wani babban mutum ko a Makka ko a Ba'ifa sune al qaryataini to sannan kuma zai zo da mu'ujizozi waɗanda suke ba a saba ganin irinsu ba mu'ujiza mafi girma ita ce shi kanshi sakon na alqur'ani wanda zai yi ma mutane tahaddi da shi kowa kuma sai qur'ani ya kure shi kamar yadda muke gani ko to waɗannan abubuwan nauyaya don aka zo aka sako su haka kai gatsam sai an fa haka matsalar da aka samu sai ta kuwar da aka samu dinnan da ka sani a tarihance a hakan ma ba su yadda ba sun ta jayayya ko to dan haka sai Allah ya kawo baina yaday mab'athi sallallahu alaihi wasallama min qissatil fili Allah ya kawo musu wasu ababan mamaki daga ciki akwai kissan giwa dinnan ta ainihin wato alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaydahum fi tadlil al ayat Allah ya kaddara aka samu wani sarki wanda asalin shi sarki ne na ainihin wato kasar Habasha a lokacin kasar Habasha ta mallake kasar Yaman ta tsallaka ruwa ta ci kasar Yaman da yaki ita take mulkin ta dan haka wannan sarki wanda ake cewa Abraha ya je ya gayyato runduna ta Habashawa mutanen shi da mutanen da ya ci su da karfin mulki mutanen Yaman ya tara su yace a zo a taya shi kawai za a je a rusa Ka'aba kuma laifin da aka mai kawai yayi wata wani gini irin Ka'aba a San'aul Yaman yana so a je a dinga kewaye shi shi abin da yake kallo kawai economic factor cewa idan mutane suna taruwa a wurin za a dinga kasuwanci za a dinga saye da siyarwa za a kama dakunan haya fatake da transporters masu kawo mutane a cikin ababen hawa raƙuma da dawakai za su dinga samun abin yi wanda wannan ya ba Makka ta zama bayan cibiya ce ta addini kuma cibiya ce ta cinikayya da kasuwanci to yana so ya kautar da wannan cibiyar ta koma wurin shi wannan tunani dama irin na mulkin mallaka tun bayo ba kuma shi ma dan mulkin mallaka ne to da ya kasa samun wannan sai aka samu su kuma wasu larabawa irin takadare haka sai suka je ma suka shiga ɗakin suka yi kashi suka ɗebi kashin suka shashafa a jikin bangon irin ba mu yadda da alfarman nan wajen ba kwata-kwata ba mu yadda ba to shine abin ya bata mai rai sai taho da giwa kamar da aka sani a tarihance cewa za ta wuta rushe mishi ɗakin Allah da yazo mutanen Makka suka dama suna da kudirin cewa wannan ɗaki na Allah ne kuma Allah ke kare shi sai suka hau saman gidajensu da saman duwatsu kawai kowa suka tsuguna kawai suna kallon me zai faru su dai ba ruwansu Abu Talib ma an ce shine ya fita yaje yi magana da su har suka ce mishi mu mun dauka ma ka zo ne ai negotiation ya za a yi ko dai bana ai aikin hajji a wurin ku bada ai a wurin mu ko araba a ce to suwanas jeshan yace a ni nazo ne kai in kora dabbobi na in koma da su cikin gari kada ku mun banna ba ruwan ka daki yace a wadannan dabbobi na wani ni dan kare su dakin kuma yana da ubangijin zai kare su zai kare shi ga kunan gashi to yi ku Allah ya nuna musu abinda aka dade ana labari Qur'ani ya bada labari shine ila Allah ya aika musu da tsairan ababil wadannan tsuntsaye da suka dauko duwatsu wanda direct aka dauko suka dauko duwatsin daga gidan wuta kuma kowane dutse customized ne an riga an mishi alama cewa wannan dutsen kan wani zai sauka da ka tsuntsayen kowanne ya san function din sa cewa wani kawai zaka wurga mawa haka suka tarwatsa su daga su haggiwan da sauransu wa bisharatil kuhani bihi da kuma yadda aka samu bokaye masu kula da temple na bauta suka dosa yin bishara akan cewa nan kusa fa za a yi wani annabi zai zo in ka koma littafin dalailun nubuwa na bai haqi zaka gani haka na littafin ainihin albidaya wa nihaya na ibnu kathir wa ghairi dhalika da wasu wadannan wa kadhalika ru'ya salihah haka nan kuma wato mafarki na gari da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya fara yi shi ma annabi ba a kawo mishi wahayin haka gatsan ba sai da aka yi mishi wasu abubuwa kaga farko yana dan karamin yaro aka turo mala'iku suka zo suka bude zuciyarsa suka fitar da raban shedan sannan aka zo aka dinga ainihin wata rana an zo ana ginin Ka'aba ko yayi tsirara Allah subhanahu wataala ya kibari a gatsarecin shi nan take ya suma wanda dai a cikin tarihin sa sannan yana yawaita mafarki wanda yake sai a ganshi kamar fitowar subahi kamar yadda Aisha take fada a cikin hadisin ta na tarihin farkon wahayi dake cikin Bukhari wa kanat muqaddimatan bayna dayl wahyi fil yaqaba wanda aka fara nuna mishi a mafarki kafin a nuna mishi ido da ido wa kadhalika al hijra haka nan hijra kanat muqaddimatan bayna dayl amr bil jihad hijra da aka yi zuwa Madina ta zama shimfida ne kafin ayi umarni da jihadi wa man ta'ammala asrar ash-shar'i wal qadri ra'a min dhalika ma tabharu hikmatuhu al albaba yace duk wanda yake kallon sirrorin shari'ar Allah da kaddarar da Allah ke kaddartawa zai ga yadda irin wannan abuba suke da ban mamaki ka dauki misali ita kanta tashin alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana alamomin ta da yawa saboda wani bala'i ne da tashin hankali to haka dole akwai alamu da za su bayyana manya da kanana tun fiye da shekara 1000 suna bayyana har yanzu dan mutane fa su shirya dan su shirya fa da Allah ya riga ya ce la ta'tikum illa baghta to haka in ka kalli yanzu kalli mace mai ciki ba ta jin kawai ta haihu kawai subul sai ta ji alamomi za ta fara jin contraction ta fara nakuda ta yi waye saboda haihuwa wani abu ne wanda yake ba al'amari ne na wasawa mata sun san wannan kuma ne din mu fada to haka wannan ya daga cikin sunnar rayuwa in ka zaka yi wani abu muhimmi to ka bi shi da ka fara shi da wata muqaddima in zaka bada wani labari wani mai tada hankali baka zo ka ce mata to mijinki fa ya mutu kai ka ce mata hello wace ce sahura ce mijinki ya mutu gayi nan ya hatsari za ta fada ita ma ta su mane ko ta mutu dole ka bu wani abun nan assalamu alaikum ina magana da matar wani ne eh to da Allah wannan wayar tashi ce amma akwai wani matsala da nake so na gaya miki da Allah ko akwai wani namiji a bashi ne magana da shi ma'ana zaka saukaka mata bala'i sai ta fara tunani to komai har kokolota ta fara shirye cewa to koma dai me na shirye zan karbi kaddara ko mun gane shine amfanin muqaddima in kai kana saurayi yanzu kaga budura kana san ta kawai cike da Allah ina son ki dan aure ki Allah wawa kawai haka za ta ce amma dole ka fara mata murmushi kana mata kyauta in kaga kannanta ka ce a gaida wance sai kai wajen wata shida kana muqaddimat ko dan zuciyarta da zama a shirye take da ta karbi wannan sakon da haka in ka zo kace kana san ta riga ta shirya da mata karba amma ko da ganin ta kace ke ce tsaya dan yan sura tsaya ga kudinka hau muje sai ta ce lafiya ko kidnapper ne kai dole ka dinga bi a hankali a hankali ta yanda kanta bata ce da Allah zo ka kai na unguwa ina fata to duk wani muhimmin al'amari haka ake mishi a mishi muqaddima abu a hankali har a kai gare shi kalle yadda shari'a musulunci ta zo wajen haramta giya sai da aka yi ta bi a hankali wajen haramta giya wajen mataki guda hudu mun sha bayani akan su kalli bayani akan gado in ka je sotin nisa'i sai da Allah ya yi magana akan marayu da kula da su da abin da ya kamata a yi musu na alkhairi da rashin cin zalun su sannan aka yi magana akan gado cewa to abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza haka dai shari'ar Allah take tafiya da kuma kaddara wato abin da Allah yake tsarawa kalli ruwan sama zai zo kawai haka nan sai dai a ji shi kawai yana zuba sai an ga hadari sai an ga walqiya sai an ji cida duk wannan menene muqaddima ce a baka dama ka kwashi shanyarka wanda yake nesa yayi mazai kuma kusa da gida wanda ya zuba wani abu da zai abin nan zai lalace yayi mazai buga waya cewa da Allah a kwashe mini kaza mata sun yi shanya sun yi wanke-wanke sun shanya daddawa da waye duk su bi su kwashe duk muqaddima ce da a ce ruwa kawai zai zo lokaci daya kawai ka ji shi kamar yadda kake jin kiran sallah kawai sai dai ka ji kawai loudspeaker ta bude a ce haka ake ruwan sama ai da an yi asara da yawa kai imagine yan kasuwa da suke baza kayan su da garin kwaki da gishiri da siga da menene duk an baza su kawai sai a ji ruwa sha duk asara za a yi ko to sai Allah ya kawo wannan muqaddiman an wayi gari kun ga hadari an jima kadan ya hadu yayi duhu an jima kadan an fara walqiya to in dai kana da hankali lokacin da ka kwashe kayanka me katifu ya kwashe me kujeru ya kwashe me katako ya kwashe ina fata mun gane to haka duka Allah ya tsara abu karka je kana yin abu haka kawai gatsai ka dinga mutane magana gaba gadi babu tsari zaka shiga cikin dimuwa kuma ka shigar da su cikin dimuwa su ma ina fata mun gane wannan mallan yace faslun ga wata gaba wa fiha a cikin wannan kissa ta ainihin fatu makka akwai anna ahlal ahdi idha harabu man hum fi dhimmatil imami wa jiwarihi wa ahadihi saru harban lahu bidhalika idan ga wasu al'umma da wani shugaba yayi alƙawarin zaman lafiya da su to amma sai suka je suka auka ma wasu mutane shi ba su auka masa ba amma sun auka wasu mutane wanda ke ƙarƙashin kulawan wannan limamin waɗanda suka shiga cikin wannan alƙawarin nasa to yanzu sun yi fada da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari da mutanen makka na zaman lafiya mun ji cewa kuma khuza'a sun shiga ƙarƙashin alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai banu bakrin suka je suka auka wa khuza'a to yanzu auka wa khuza'a din nan kamar auka wa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama yace falahu an yubayyitahum fi diyarihim nazara an yi haka to yana da dama walam yabqa bainahum wa bainahu adun alƙawarin ya karye walahu falahu ya samu dama an yubayyitahum fi diyarihim ya san matse su a garuruwan su wala yahtaju an yu'limahum ala sawa'i baya buƙatar sai ya gaya musu cewa to ganinan zuwa wa inna ma yakunu al-ilamu idha khafa minhum al-khiyana kadai zai gaya musu ne idan ya tsoraci ha'inci daga gare su fa idha tahaqqaqaha idan ya tabbatar da an riga an yi ha'incin saru nabidhina li'adi sun kare alƙawari inza Allah yake cewa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilayhim ala sawa idan ka ji tsoron ainihin wato ha'inci daga wasu abokan alƙawarinka to sai ka fito musu ta inda suka fito inna Allah la yuhibbul kha'ini sai ka ce musu to nayi shirin in warware alƙawarin da muka yi da ku saboda na samu labarin kuna nufin yin ha'inci to amma sanin suka riga suka yi ha'incin babu buƙatar wannan sanarwa faslun wa fiha a cikin wannan kissa ta fatu makka intiqadu ahadi jami'ihim bidhalika cewa idan wasu sashe suka karye alƙawari to a madadin duka sauran rit'ihim wa mubashirihim wanda ya tare musu hanya da wanda ya mubasharanta in ku tuna mun faɗi wannan a can baya dan fashi da shi da informa duka hukuncin su daya da wanda zai tsaya akan titi yana duba kar wani ya zo ya shigo lungu da wanda da shi za a je da wanda za a je a kai gidan shi a aje dukkanin su tarayya su daya a cikin laifi fa hum shuraka'u fil ithm to haka rid'ihim shine wanda yake ba su cover da kuma mubashirihim wanda ya shiga cikin aikin barnar kai tsaye idza radu bi zalika duk wanda ya da haka yana ciki wa aqarru alaihi suka yi ikrari wa lam yunkiruhu basi inkari ba fa innal ladhina aanu bani bakrin min quraish ba'dhum domin wani sashe ne na quraishawa suka taya banu bakrin wannan cin amana lam yuqatilu kulluhum ma'hum ba duka qurayshawa ne suka shiga wannan fadan ba wama hadha tare da haka fa ghazahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kulluhum annabi ya kisa gaba daya wa hadha kama annahum dakhalu fi aqdi sulhi tab'an kamar yadda ainihin dukkanin su sun shiga cikin wannan sulhu ne amma bisa taba'a wato ba da kowa akai sulhun daya bayan daya ba an yi ne da shugabannin su abinda shugabannin suka yadda ya lazimce su to haka ma abinda wasun su suka yi na barna shi ma ya lazimce su walam yanfarid kullu wahidin minhum bisulhin ba wai kowanne daya yana da nashi sulhun bane wa idan id qad radu bihi wa aqaru alayhi amma sun yadda da sulhun sun amince da shi fa kadhalika hukmu naqdihim lil ahdi to haka nan ta fuskar kare alƙawarin hadha hadiyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alladhi la shakka fihi kama tara wannan shine shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu shakka akai kamar yadda muke gani wa tardu hadha yace ka'idar anan ita ce jaryanu hadha alhukmi ala naqidil ahdi min ahli dhimma za a gudanar da wannan hukunci na kare alƙawari ga kafirai waɗanda aka ba su alƙawari na zaman lafiya idza radiya jama'atuhum bi in ɗayan su ya kare alƙawari dukkanin su suka yadda wa illam yubashir kullu wahidin minhum ma yanqudu ahada koda a ce wanin su wasun su basu shiga cikin aikin ba kama ajla umaru yahuda khaybara lamma ada ba'dhum ala ibnihi kamar yadda muka san cewa sayyidina umar ya kori yahudawan khaybara gabaki ɗayan su daga jaisul arab lokacin da wasun su suka yi ta'addanci ga sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhuma waramuhu min zahari darin suka wurgoshi ta bayan wani gida fa'adu yadahu ya samu targade a hannu shine fa'ad fa'adu yadahu ya samu targade a hannunsa kamar yake cikin sahih bukhari yana da gona a khaybara wanda aka yanka aka bashi ya je zai aiki a gonar suka mame shi suka kama shi suka yi ta dukan shi suka wurgoshi ya kare ko kuma ya samu targade a hannu to amma wasu ne suka yi wannan daga cikin mutanen garin an ce ba su wuce mutum biyar ba ma amma sanadiya haka Umar yace to shikenan dukkanin ku tashi daga Khaybara ku bar kasar Jazirtul Arab bal kad qatala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jami'a muqatilati bani Quraiza mun karanta a baya cewa gabaki daya balagaggu maza balagaggu a cikin bani Quraiza Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe su gaba daya walam yas'al an kulli rajulin minhum ba tare da ya tambayi kowanne daya cikin su hal naqadal ahada amla cewa wane da shi aka kare alƙawarin nan ku babu shi aka musu hukunci na bai daya wa kadhalika ajla banin nadir kullahu haka nan ya kori banin nadir gabaki dayan su wa inna ma kana allazi hamma bil qatli rajulani alhalin mutum biyu ne suka yi nufin kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin banu nadir wa kadhalika fa'ala bi bani qainuqa haka nan yau banu qainuqa yahudawan banu qainuqa hatta stawhabahum minhu Abdullah ibn Ubay annabi ya nufin su ma ya kore su gabaki daya sai da Abdullahi dan Ubay dan Salul babban munafikin nan ya nemi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kyautar su fa hadhihi siratuhu wa hadiyuhu wannan shine tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar sa alladhi la shakka fihi wanda babu shakka akan haka yake wa kad ajma'a al muslimuna ala anna hukm al rid'i hukm al mubashir fil jihad ko malaman musulmai sun yi ijma'i akan cewa in aka je jihadi da sojoji wanda suka shiga cikin jihadin wanda suke foot soldiers da wanda suke masu tarewa su ba su kariya da wanda suke masu dafa musu abinci da sojoji likitoci masu musu magani da ba su agajin gaggawa da sojoji masu fararen kaya masu leken asiri duk wanda ke cikin rundunar sawa'un ya dauki makami ko bai dauki makami ba duka hukuncin su daya mujahidai ne duka hukuncin su daya wajen raba ganima wala yushtaratu fi qasmatil ganima ba za a yi sharadi a ce ai wani bai shiga fada ba wani ya shiga yace wala fi thawabi haka nan a wajen lada ma mubasharatu kullu wahidin liqitala a ce sai in ka shiga yakin ba a wata nuska zaka ga ya maimaita kalman wahidin ko to kuskuren injini guda ɗaya shi ta kamata zama a wajen mala yace wa hadha hukmu qutta'i tariq to ka ji magana haka wannan hukuncin yake game da yan fashi da kidnappers da barayi masu bin dare duk wani azzalimi da wani mara imani hukumu rid'ihim hukumu mubashirihim hukuncin wanda ya shiga cikin barnan, hukuncin wanda aka yi da shi ta fuskar, yana kare su, yana ba su cover, ko yana siyan kayan a hannunsu, ko shine ma'ajinsu, ko shine wanda yake gaya musu sirrin rayuwar mutane, wanda suke cewa informer ko, musamman a wannan zamanin da muke ciki, duk hukuncin su daya. Li'anna al-mubashira innama bashara al-ifsada biquwwati al-yaqin walawlahum ma wasala ila ma wasala ilayhi, saboda wanda ya shiga yayi barnan, yana shiga yayi barnan ne saboda yana jin karfin cewa akwai wanda suke tare mai, sanda zai shiga gidan mutane ya sata, ya san cewa kowanne kusurwa guda hudu akwai wani na tsaye yana ganin me zai biyo baya, mutane za su zo ko yan sanda zai mai signal ko ya mai fito ko ya mai zai mishi magana ta waya abin da suke kenan. Haka wanda zai zo ya zauna a gidan mai, ko ya zauna a wata kwana, ko ya zauna yana bara, ko yana shiga gidajen mutane da sunan yana talla, alhalin din yana ganin sirrorin gidajen mutane ne, yana gaya barayi cewa gida kaza, wuri kaza, akwai kaza, shi ma hukuncin shi ɗaya da barayi. Ma'ana in an zo yanke hannayensu za a yanke nashi, in za a musu innama jazaul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu ne shi ma za a yi mushi. Haka kidnapper wanda zai je ya kama yaran mutane ya gudu da su, ko matan mutane ko iyalansu ya gudu da su, in ya kai ma wani ajiya matukar ya san cewa mutane ne sato su akai, to shi ma hukuncin shi hukuncin kidnapper ne. Ina fata mun gane wannan, yana cikin muhar wanda suke muharaba ga Allah da manzansa. Haka nan ko lahira aka je duka zanubin su iri ɗaya ne, ya kamata mutane su san wannan. Malam yace wa hadha huwa sawabul ladhi la shakka fihi, wannan ita ce gaskiya wadda babu shakku a kanta, wa huwa madhhabu ahmada, haka yake madhhabin imamu ahmad ibn hanbal wa malikin wa abi hanifata wa ghairihim. Zaka yi duba kuma littafin al-insaf na al-mardawi a cikin madhhabin abu hanifa kenan, da sharhun zarqani a cikin madhhabin al-imamu malik, da littafin ainihin wato sharhun zarqani al-khalil kenan ko, zarqani na da sharhi da yima mukhtasar na khalil, a ciki zaka samu wannan mas'ala. Haka nan littafin ibn qudamata al-maqdisi a madhhabin ainihin wato hanabila. Zamu saurara anan saboda lokaci da ya kure mana insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallama, wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wassalamu alaikum wa rahmatullah.